بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين الله جل وعلا يقول وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون وإذا قيل لهم إذا أكت يمسوا لهؤلاء أيوة أن منافقين لا تفسدوا في الأرض كدقوا يبرنا أتكين قطع بالكفر والتعويض عن الإيمان واتو دكاترتي دهان متانيش غا إيمان قالوا سيسوكي إنما نحن مصلحون موكتينو ما سكاو جاراني وليس ما نحن فيه بفساد أبن دميكي بابرنا ميكي با شي غبني وانا أتكين إدايا سفوتين jinki na uku na mutanen da Allah madaukakin sarki ya bude alqur'ani da bayanin kashakashan jinsu su mun gama da jinsin mu'minai da sakai da kuma sakamakon su sannan jinsin munafikai da sakamakon su sannan jinsin munafikai an faɗi sakamakon su to amma saboda tsananin cutar su da tsananin hatsarin su ga al'umma musulmi sai Allah madaukakin sarki ya kididdiga sifofin su daga cikin sifofin su Allah madaukakin sarki ya ambata wannan idan aka ce musu kada ku yi barna a cikin kasa al-fasad ma'anar barna wato al-fasad diddu salah wato kishiyar gyara shine yin abin da yake da cuta a cikin sa ko kuma kawar da amfani shi ake cewa fasad aiwatar da abin da yake kawo cuta ko kuma yake kawar da amfani to anan abin da ake nufi da barnar wanda ake hana su su yi shine kafirci da kuma hana mutane shiga addinin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ta hanyar yin ba'a ga mu'minai da yin ba'a ga shi kansa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kokarin samun dukkan wata dama da za su nuna bakin da za su nuna baki ga addinin musulunci kamar yadda suka yi ana dawowa daga yakin Tabuk taguwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba a ganta ba aka duba ba a ganta ba sai suka so ma yadawa a cikin musulmi shato yanzu ku kuna zaune ana ce muku labari yana wahayi yana zuwa muku daga sama na gaibu na abin da zai faru gobe da abin da ya faru da amma gashi taguwar ta tsaka bai san inda take ba yanzu kun yadda cewa kenan ya san gari ya san wani abu wanda yake ku ba ku sani ba kun yadda labari yana zuwa maka daga sama sai aka sauri aka ji aka gaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ai ni bana sanin komai sai abin da Allah ya sanar da mu ani bai tun kaho bai ce ni za a ce ban san gari ba na sani yace sai da ya nuna sai da ya koyar da mutane tauhidi yake bana sanin komai sai abin da Allah ya sanar da ni kuma taguwar tana bayan wancan tudun waccan jigawar a jira a ganta aka ji kuma aka kawo taguwar to wannan shine nau'in irin jinsin fasadin da munafikai take duk abin da yake zai karfafa kafirci ya sanya wato ya sanya raunin imani a cikin zukatan mu'minai to wannan abin da suke kenan haka dalika suna kokari su hana mutane shiga addinin musulunci kamar yadda zaka yi suka rinka yadawa ce ai ba mu taba ganin makwadaita an kawo in an zo raba ganima kuma mafiya matsorata idan an zo za a tafi abinan in an zo fagen daga irin waɗannan makarantan alqur'anin namu ba wai sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kenan domin su dauke mutane su nuna wa mutane waɗannan su aibata bayan Allah mu'minai su aibata wahayi su aibata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai su ce a ai mu ba kuma yana daga cikin barnar da suke a bayan kasa su rinka kwadaitarwa ya zuwa ga abinda kafirai suke akai suna kawata abinda suke yi shi yasa yake daga cikin abinda malamai suke ijmai akai cewa wanda ya kyautata zato ga kafirci a ta shi kenan tunda akwai ayat wanda ya shakka kafircin kafiri shi ma kafiri ne haka dalika wanda yake kafirci yana da kyau shi ma wannan yana daga cikin asbabur ridda wanda duk yake kafirci yana da kyau wannan yana daga cikin sababin ridda domin to kaga duk wannan jinsin al-fasad fil ard ne wato barna a bayan kasa barna a bayan kasa itace sifar munafikai domin su suna ganin wai abinda suke yi na kawar da mutane daga imani da kuma abinda suke yi na kokarin wato kusantar da mutane ga su wato kusantar da zukatan mutane ga Yahudawa da makiyan addini wannan hada kan jama'a ne kaga yana daga cikin fasad fil ard wanda Allah madaukakin sarki ya ambata domin alqur'ani yana fassara alqur'ani daga cikin alfasad fil ard shine muwalatul kafirin wa mu'adatul mu'minin wato soye mutum ya so mu'mini ya so kafirai kuma yayi gaba da mu'minai wannan yana daga cikin babban fasadi fil ard Allah madaukakin sarki yace wallazina kafaru ba'dhum awliya'u ba'd illa taf'aluhu takun fitnatun fil ard wa fasadun kabir Allah yace kafirai masoya juna ne su suna wala'i tsakanin su da juna ba ka san mu'minai su ki kafirai ɗan uwansu to kuma Allah yace muku ku so junanku to illa taf'aluhu idan ba ku yi haka ba wato idan ba ku so junanku ba min dunil kafirin kuma kun yi gaba da mu'minai takun fitnatun fil ard kun yi ba ku so wato mu'minai ba kun yi gaba da kafirai to takun fitnatun fil ard fitna za ta kasance a bayan kasa wa fasadun kabir da barna mai girma to kaga abinda mu'minai abinda kafirai munafikai suke cewa na cewa a zo a haɗu da Yahudawa ai su ma mutanen kirki ne a zo a haɗa kai ba bambancin addini kar ka ɗauki ra'ayin wato wuce iyaka kar ka zama fundamentalist duk wani irin uslubin zancen su kenan tun a da kuma har yanzu ma bai canza ba wanda za ka ga suna cewa wato masu wayannan masu wuce iyaka ne wajen wato masu zafafawa ne masu zafin addini ne duk irin wannan in kuma in aka ce musu wannan abin da kuke yi ya saba ma abin da Allah ya faɗa wannan shine ainihin yake kawo barna a bayan kasa shine yake kawo tashin hankali shine yake kawo rashin zaman lafiya sai ai mu kokari muke mu kawo zaman lafiya innama nahnu muslimun ai mu masu kawo gyara ne mu masu kawo gyara ne domin muna cewa a zo a haɗa kai a zauna lafiya a zamanto kasa ɗaya addini ɗaya mu zamanto kamar cikin wanda suka fito cikin uwa ɗaya duk irin waɗannan maganganu wanda munafukan da suke yi kuma har na yanzu ba su daina yi ba to wannan shine da a wasu fasad fil ard wato barna a bayan kasa Allah madaukakin sarki baya son ta Allah madaukakin sarki baya son barna a bayan kasa duk abin da zai kawo cuta tunda kasan nan ta Allah ce shi ya halice ta kuma yana son ta duk abin da zai kawo cuta a bayan kasa Allah baya son ta shi yasa Allah madaukakin sarki ya haramta alfasa domin Allah ya fi kowa kishi yafi kowa kishi dan haka ya haramta alfata dan yana kishin abinda zai kawo cuta zai kawo barna a bayan kasa shi yasa Allah madaukakin sarki hana alfasha alfa barna a bayan kasa kuma shi ke kawo cutarwa a bayan kasa wato sabo da saba ma Allah shi ke kawo barna a bayan kasa kaga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yanda ya ambata mana a hadisin 50 bi 50 abubuwa guda biyar suna faruwa idan abubuwa guda biyar suka faru idan mutane suka hana ba suka ki ba daga ka Allah zai hana musu ruwan sama kaga wannan barna ce sun yi barna Allah ya wato wannan barnar da suka ita ta kai ya zuwa ga barnar da har waɗanda ba ruwansu ma suka cuta kamar dabbobi in ba su yi hukunci da abin da Allah ya saukar ba Allah sai ya sanya wato tsananin su ya zama tsakanin su ya rarraba kansu su yi ta kashe juna in suka yaɗa zina a cikin al'ummar su sai Allah madaukakin sarki ya fitar musu da cututtuka wanda da ba su sani ba kuma idan suka tawaye mizani da fike ni Allah zai cire albarka a cikin arzikinsa in suka zamanto mu'amalarsu da albusti kaga duk wannan saban Allah ne amma kuma karshen sa barna ne a bayan kasa kana ganin kana yin wani abu ne wanda yake ranka kawai yana so amma baka san da wannan aikin naka ba cutar ba za ta tsaya a kanka ba sai ta kai ya zuwa ga waninka to wannan shine illa barna a bayan kasa Allah madaukakin sarki baya son barna wallahu la yuhibbul fasad kamar yanda yace Allah ya faɗi sifar munafikai a cikin a wani waje a cikin wannan sura wa idza tawalla sa'atil ard yufsida fiha wa yuhlikal harth wa idza tawalla sa'atil ard yufsida fiha wa yuhlikal harth wan nasl wallahu la yuhibbul fasad idan ya juya
ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا daga cikin mutane akwai wanda magana ta take kayatar da kai a rayuwar duniya wayshidu Allah ala ma fi qalbi har ya rinka rantsuwa akan cewa ai shi da gaske mutumin kirki ne kuma gaskiya yake so wa huwa aladul khisam amma mai tsananin jayayya ne yaga gaskiya ya take ta kuma ya zamanto mai tsanani wajen take gaskiya wa idza tawalla in ya juya baya sa'atil ardi yufsidu fiha wa yuhlika al-harth wa an-nasl sai ya tafi a bayan kasa domin ya barna a cikinta ya halaka abinci ya halaka wato amfanin noma amfanin gona kuma ya halaka zuriya ya halaka dabbobi wallahi la yuhibbul fasad Allah baya san barna a bayan kasa to waɗannan suna da awar cewa abinda suke yi na barna kawo gyara ne to saboda haka suna buƙatar raddi to uslubin alqur'ani kenan idan Allah madaukakin sarki baya ikrarin barna baya barin barna wannan maganar da suka yi barna ce tunda sun ce abinda suke yi gyara ne to Allah madaukakin sarki baya barin barna sai ya gyara ta sai Allah ya ce ala ku sani wannan kalma ce ta tambayi innahum su waɗannan munafikai masu fadar wannan magana humul mufsidun su ne mabarnatan sai ya kawo shi da sigar ta'rif su ne mabarnatan ba waninsu ba wato ba wani wanda yake barna in ba waɗannan ba abinda suke faɗa kenan kaga kafirci barna ne hana mutane shiga addinin musulunci shine barna muwalatul mu'minin ay muwalatul kafirin wa mu'adatul mu'minin san kafirai da gaba da mu'minai da san kafirci da bakanta imani wannan barna ne a bayan kasa shine raddin da Allah madaukakin sarki ya ma munafikai wannan kuma uslubi ne da ya wajaba musulmi su kula da shi yadda Allah madaukakin sarki ya tarbiyantar yake karanta yake saukar da alqur'ani musulmi su lura da shi kafin ikrarin barna wajibi ne idan mabarnata suka bayyana barnar su wajibi ne a samu alqa'imuna bi amrillah man tsewa da al'amarin Allah tashi ki gyara barna wajibi ne tashi ki gyara barna wajibi ne tashi wajibi ne ai wa'azi wajibi ne a bayyana gaskiya domin idan ba haka ba za a janyo mu al'umma fushin Allah tabaraka wataala abinda kawai yake kawar da fushin Allah shine idan an ga barnar a samu wanda zaki maganin ta kaga da Allah madaukakin sarki yayi maganar barna da ta bayyana a cikin bani Isra'il da aka hana su ranar asabar suka je suna kamin kifin su suka kasu kashi uku masu barna suna yi malamai na Allah suna hana su sai kuma waɗansu ƴan baruwan masu cewa limata iduna qauman illahu muhlikuhum aw mu'adzibuhum adaban shadida dan me za ku rinka wa'azi ga mutanen da Allah zai halakar da su ku kyale su kowa da kabarin sa kashi uku kenan na mutane Allah da ya bayanin waɗanda suka tsira Allah ya ce fa anjayna alladhina yanhauna 'anil su muka tsirar da waɗanda suke hana mummunan aiki sauran kuwa wa akhadna alladhina zalamu bi'adabin ba'id wanda suka yi zalunci kuwa Allah ya kama su da azaba mummuna na uku an yi shiru akan su sun tsira ko ba su tsira ba suna cikin wanda suka yi zalunci suna cikin wanda suka yi zalunci ba su tsira ba saboda haka idan barna ta bayyana wajibi ne a yi raddinta wajibi ne a raddinta a kalli shi da bayanin cewa wannan barna ce kaga wannan munafikai da suka yi wannan barna Allah madaukakin sarki bai kyale su ba sai ya musu raddi Allah ya ce innahum humul mufsidun su waɗannan su ne masu barna walakin la yash'urun amma su ba sa ganewa ash-shu'ur nau'i ne na ilimi amma ilimi da yake yana buƙatar sai kai tunani a kansa ilimi na sanin abubuwa wanda suke ba zahiri ba yana buƙatar tunani har ka gane shi shi yasa wato suna abinda suka ce suke da awar suna yi na cewa saban Allah da kafirci da suke yi suke cewa wannan ai gyara muke yi to ba za su gane cewa barna bane sai sun yi tunani tukuna sosai basirar su ta samu haske da hasken imani shi yasa Allah ya ce walakin la yashkurun amma ba sa gane haka wa idza qila lahum aminu kama amana an-nas idan aka ce musu ku yi imani kamar yanda mutane suka yi imani ai ashabun nabi sallallahu alaihi wasallam wato sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam qalu anu'minu kama amana as-sufaha sai su ce mai imani kamar imanin wawaye ai ajjuhan mai imani kamar imanin jahilai ai la naf'alu ka fi'lihim ba za ni irin aikin su ba qala ta'ala Allah ta'ala yace raddan alaihim yana yi musu raddi ala ku gani innahum humus sufaha su wadannan su ne wawayen ba wasu su ba walakin la ya'lamun amma ba ta sanin haka wannan ma wata sifa ce ta su Allah yace idan aka ce musu ku yi imani irin imanin da sahabbai suka yi imani na gas na imani da ghaib imani na imani da cewar imanin da zai sa mutum ya sadaukar da ransa ya sadaukar da dukiyarsa saboda Allah imani da zai sa shi ya sadaka imani da zai sa shi ya jihadi ya kiyaye sallah ya nisanci haram ya tsaya akan aikata wajibi irin wannan imanin da zai sa mutum ya yi aiki sai ce a zamu imani ne irin imanin jahilai in ban da jahili wane ne zai ce wai ya ji kanshin aljanna a gefen dutsen Uhud zai je ya jefa kansa cikin mutane har a karkashe shi har ma wata kila ba su hujja da fi hujja da aya alqur'ani Allah yace la ta'awalatu bi aydikum ila dahlika kar ku jefa kanku cikin halaka haka wanda zai haka ai cewawa su suna ganin abinda suke yi hujja ne Allah madaukakin wajen kama amana sufaha wa idza qila lahum aminu kama amana an-nas fi imani kamar yanda mutane suke imani nan ya al-imam as-suyuti ya fassara shi da cewa ashabu muhammad sune annas mutane sune sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam wannan ita fassara abdullah ibn abbas radiyallahu anhu akwai fassara ta biyu cewa ku imani kamar imanin mutane wato imanin da yake shine ainihin imani wanda mutane da shi suke shiga addinin musulmi wanda yake kuma shine imanin sahabbai din to sai su ce za su imani kamar imanin wawaye wannan a cikin wannan akwai sifa ta munafinci sifa ta munafikai da take wato ganin wallan bayin Allah salihai ba sa so a rinka zanta musu irin kissoshi na imanin masu imani ba sa so a rinka yi musu bayanin sirar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da irin yadda suka gaskata annabi sallallahu alaihi wasallam da matsananciyar soyayyarsu ga annabi sallallahu alaihi wasallam da kariyarsu ga addini da sadaukar da kansu ga addini da ciyarwarsu ga wannan domin taimakon addini ba sa so su ji wannan ba wai kuma kawai ba sa so su ji ba suna yaki da fadan wannan ma suna yaki da wannan suna ganin yada wannan wauta ne sanya mutane ne su je su zamanto masu mummunan ra'ayi a cikin addinin musulunci masu wato ra'ayin abin nan masu zafafawa a cikin addinin musulunci yanzu kuma fa mu lura a wannan zamanin ana nan masu irin wannan ra'ayi ana shirya musu minbari ana nan ana shirya musu minbari akwai wata mata mutuniyar Yahudiya ce ta kasar Austria da ta rubuta littafi wannan littafin ya zamanto shine kundin shawara na ma'aikatar alaƙar kasashen wato ma'aikatar harkokin kasashen waje na kasar America ta kasa duniyar musulmi ta kasa ma duniyar musulmi kashi hudu akwai wanda ta kirawo wato masu al-usuliyun masu tsayawa akan masu dagewa akan addini masu dagewa akan addini ba abinda zai sa su bar addini akwai wanda suka kirawo ta kira yan addinin gargajiya akwai wanda ta kirawo wato masu kokari su sa addini ya dace da zamani wanda ake ce musu al-hadathiyun akwai kuma masu cewa su ba su yadda addini ya shiga cikin harkar rayuwa ba al-ilmaniyun kenan masu cewa addini daban harkar rayuwa daban to tace dole ne waɗannan masu ra'ayin tsayuwa tsayin wato tsayuwa tsayin daka akan addinin musulunci dole ne a yake su ta kira su wahabiyawa a wani wajen ta kira su sunniyun kamar da yanda dama kafirai suke kan cewar yayyarsu ga addini yayya su ga ingantaccen addinin ki take su kuma yan gargajiya dole fi hakuri su hada su tare da yan san a kawo canji yan san su canza addini ya dace da zamani dole ne a hada su su zamanto daya su taimaka ma juna wanda yana daga cikin kokarin da yanzu America take yi ta hanyar yan koransu shi kokarin hada dariqun sufaye da ƴan shi'a tare da ƴan barwon mu da addini, ƴan cewa a canza addini ta hada su zamanto daya wajen yakin sunna da ahli sunna. Sannan na ƙarshe, kashi na ƙarshe sune ƴan barwon mu da addini, suka ce waɗannan kan mu yadda da su, in dai zamu iya kokari mu hada su tare da wato masu neman a kawo canji a addini, to me yi? Amma in ba haka ba, kar mu amince da su. Daga cikin abin da suke so su yi, sun ce dole mu samar da mimbari, wato domin sun ce yanzu dukkan mimbari yana hannun masu ra'ayin addini, masu riko da addini, masu tsayin daka akan addini. To waɗanda muke so yanzu mu zamanto su, zamanto su ne waliyanmu, su ne ƴan gargajiya da kuma ƴan waɗanda suke cewa a kawo canjin addini, a yi sabon ijtihadi, a zo a fitar da sabuwar shari'a wadda zata ce babu laifi mace ta zauna babu hijabi, babu laifi idan an yi a canza hukuncin zina, a canza hukuncin saka, a cancanza addinin musulunci ya dace da zamani. Suka ce waɗannan su ne namu, to mu samu musu mimbari wanda za su rinka magana a ciki, a yada su a cikin kafofin abinan, a yada labarai, a sa altafan su, a buga su, a yi musu masallatai kuma a ba su mimbari irin nasu, su rinka magana su ma da cewa su ma addinin suke yi, su ma wato masu magana da jayayyun addini. To waɗannan ba waɗansu ba ne illa munafukai, wanda Allah maɗaukakin sarki ya riga ya mana bayanin su, kuma kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ya karya su a zamanin da haka, in sun sake kunno kai Allah maɗaukakin sarki zai karya su. Kullama auqadu naran lil harbi afaha Allah wa yas'una fil ardi fasada wallahu la yuhibbul mufsidin. Ko yaushe suka ƙetta wuta ta kawo yaki ta yakar addinin musulunci, kafin su ƙetta wutar dan su haɗu su yi mitin kan yadda za su yaƙi addinin musulunci, Allah zai fitar da wutar. Saboda haka wannan, amma dole ne mu kula da irin sifofin su, ko mu kula da na zamanin, ko mu kula da waɗanda suke ƙoƙarin su ƙarfafa su, mu san su wane ne su, tunda Allah maɗaukakin sarki ya nuna mana mu san su. Allah ya ce humul aduwwu fahdharhum, su ne maƙiyan addini ba wasunsu ba, don haka ku kiyaye su. Wajibi ne a san su don a ɗauki, don a shiga taitayi daga sharrinsu. Allah ya ce ala innahum humus sufaha, waɗannan su ne wawaye, walakin la ya'lamun, amma ba sa sani. Wauta a bayyane take ba ta boya, shi yasa Allah ya ce walakin la ya'lamun, su ba su sani ba, wato wautarsu a bayyane take, domin sun ce idan suka zo wajen muminai sai su zo da kyakkyawar sura da cewa muna tare, ai sallah da su, su magana mai daɗi, sannan in sun koma wajen kafirai su ce ku kyale su da Allah, wa'ancan wawaye ne, in ba yi haka ba yadda za a yi ka samu biyan bukata, ba za su yadda da kai ba. To wannan ai wauta ce, domin zuciyarsu ita kanta tana gaya musu kan cewa su maƙaryata ne, kuma su wawaye ne. Abinda ake nufi da asafa shi ne wato abu wanda yake mara nauyi, shi yasa ake cewa thawbun safif, tufa wadda take mara nauyi ana ce mata safif, saboda wato ai ma'ana hankalinsu bashi da ƙarfi, wato khifatul uqul, hankalinsu mai rauni ne ƙwarai da gaske, don haka wautarsu a bayyane take amma ba ta sani. Shi yasa kaga bambancin da Allah kenan anan wajen yace walakin la ya'lamu, amma wajen muhada'a da suke yi da wajen cewa innama nahnu muslimun sai yace la yash'urun, saboda wancan abun abu ne wanda yake sai da tunani, sannan zaka gane cewa abinda suke yi ba daidai bane. Sai mutum ya tsaya yayi tunani zai gane cewa da'awar munafikai na cewa gyara suke yi alhali kuma suna yin barna tana buƙatar tunani kafin ka gane. Haka zalika da'awarsu na cewa suna da'awarsu yanda suke ganin kan cewa abinda suke yi suna yaudarar Allah, suna yaudarar muminai, amma basu san cewa yaudarar kansu suke yi, wannan yana buƙatar zurfin tunani, yana buƙatar hasken imani. Shi yasa sai Allah ya ce ba ka gane haka, saboda sanin wannan ba abu ne wanda yake a bayyane ba, kamar yadda sanin wautar mai wauta take.
Wa idza laqul ladina amanu qanu amanna wa idza khalaw ila shayatinihim qanu كُنَّا مَعَكُمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير
وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا الله يتي وإذا لقوا الذين آمنوا إذن سكهتوا دوأن لسكي إيماني قالوا آمنا سيسكي من إيماني وإذا خلوا إلى شياطينهم إذا خلوا منهم ورجعوا إلى شياطينهم إذن سكا كما يزوى شياطينهم وتشيطانونس سونيش وقبنونس قالوا إنا معكم سيسكمنا تاردكو في الدين أتشكم الدين إنما نحن مستهزئون كتي منا ين إذجلين بهم بإظهار الإيمان منا ين إذجلين دسوني دبين إيمان الله يستهزئ بهم الله ينعين ساكيين مسو ساكيا دإذجلونس ويمدهم يمهلهم الله ينع سورا رامسو في طغيانهم أتشكين وچه ورحدنسو دكاتر چنسو يعمهون سناكيكم Allah madaukakin sarki ya ci gaba da bayyana mana halin munafikai kan cewa su masu fuska biyu ne idan suka zo wajen muminai sai su zo musu da fuskar suna tare da su suna imani su ma muminai ne ai mu ma musulmi ne mu ma muna kishin addinin kamar ku mu ma ga irin abubuwan da har su rinka bada labarin wani kokari da suke wajen taimakon addini wa idha qalu ila shayatinihim idan suka kadaita kuwa ila shayatinihim yazuwa ga shaydanun ila nan a wadansu malamai sun fassara ta da ma'anar ma'a kamar yadda Allah yake cewa wala ta'kulu amwalahum ila amwalikum kada ku ci duka dukiyoyin su ma'a amwalikum tare da naku dukiyoyin ma ila tana zuwa da ma'anar ma'a wato idza khalu ma'a shayatinihim idan suka kadaita tare da shaydanun su ash-shayatin nan ya fassara da cewa ru'asahum fil kufr wato shuwagabannin su asalin ma'anar shaytan ash-shayatin jam'un shaytan ne asalin ma'anar shaytan wato al-ba'id anil khayr wanda yake an nisantar da shi daga al-khayr asalin ma'anar shaytan daga madda shaytana ne, wato abu wanda aka nisanta shi. Shi yasa Larabawa suka cewa bi'run shatun, wato rijiya wacce take mai tsananin zurfi, saboda nisanta daga bakin inda za a jata, daga bakin inda za a rinka jan guga. To shaytan saboda nisansa daga alkhairi, shi yasa aka kira shi shaytan, aka kira shi shaytani. To nan shaytan ba wai kawai a dukkan mai wannan sifa ana ce masa shaytan, shi yasa daga cikin mutane ma akwai shaytan. Shayatin al-insi wal jinni yuhi ba'dhum ila ba'din zukhruf al-qawli ghurura. Wata a wannan hadith Abu Dharr yana tambaya, ya Rasulullah, al-insi shayatin, hal lil-insi shayatin? Yanzu mutane ma suna da shaytan? Yace kwarai ya Abubakar. To gashi ma al-Qur'ani ya riga ya nuna. To abinda ake nufi da shaytanin nasu anan, wato sune shuwagabannin su a cikin kafirci, wato wanda ya hada da Yahudawa da manyan munafikan. Domin kamar yanda zamu gani, wannan Allah madaukakin sarki ya kasa mutane zuwa kashi uku, muminai da kafirai da munafikai. To kowanne daga cikin su a cikin Al-Qur'ani su ma aji ne, muminai aji biyu ne, al-muqarrabun da kuma ashabul yamin. Kafirai ma kashi biyu ne, ar-ru'asa wal muqallidun, shuwagabanni da masu tabiyi. Munafikai ma kashi biyu ne, المنافقون الخالصون وكما المنافقون نفاق الاعتقاد والمنافقون نفاق العمل. ما سوى تتتشم منافنشي سوني وأن دفك ما سوى منافنشي نئتقادي وأن سوى كاتريني سوني وأن الله يقول إن المنافقون في الدرك الأسفل من النار وأن سوسنا تشنك أثنوتا سن النبي كما ما سوى النفاق العمل ما سوى منافنشي منافنشي الناس نأيكي كما يند بيان الزيجو. To waɗannan shayatin ɗin da ake nufi su ne aji na farko na kafirai ɗin, wato manya-manya a cikin munafiki da manya-manya a cikin kafirci, wanda su sai dai su tsara abi, sun fi ƙarfin su kafircin su da kansu, su suke tsara yadda za a yi kafircin abi. To idan ka kasance tare da su sai suke inna ma'akum, muna nan tare da su, ko da kuka mun yi haka mun je wajensu, izgin yi muke yi, inna ma nahnu mustahzi'un, ka san su masu imani sai ka ne musu haka. In ba ka yi musu haka ba za su yadda da kai ba, sai je ka je ka nuna musu kai ma kana da imani kamar su. Abin mafi shaƙal, ba hankali. Wai ana hira da wata mai irin masu rawar Misrawa ɗin nan, masu rawar batsa, ana yi mata maganar mata masu hijabi. Ita wayannan mutanen da kake gani suna hijabi, wayannan matan da kake gani suna hijabi, mushkilansu ba hankali. Ba hankali ne babu, mumu ne masu hankali. Wato haka suke ɗaukan muminai ba su da hankali, saboda imaninsu wani imani ne zai sa ka rinka sadaka, wani imani ne zai sa ka rinka sadaukar da kanka, wannan rashin hankali ne. Sai su ce inna ma'akum, muna tare da ku, inna ma nahnu mustahzi'un, mu kaɗai masu yin izgili ne da bayyana imani. Allahu yastahzi'u bihim, Allah ya ce Allah yana yin izgili da su. Wannan Imam Suyuti ya fassara da waɗansu malamai suka yi sun ce wannan wato Allah ya nemi musu sakayya na izginin da suka yi. Waɗansu suna cewa wannan babin muqabala ne, wato kamar yadda suka yi izgili, to Allah shi ma yana fuskantar su da izgili da ya dace da irin ya nemi musu muqabalar wannan izgili nasu da wani izgilin da zai zama to sakayya gare su. Kamar yadda Allah madaukakin sarki yake cewa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha, sakamakon wato mummuna kamarta, amma mummuna ta biyu din ai ba mummuna bace. Idan mutum ya cuce ka, kai ma ka zo ka rama wannan cuta, ai ba za a ce ka cuce shi ba, saboda haka tabadin muqabala ne. Amma sahih, kamar yadda Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahmatullahi alayhi yace, wannan tana nan a zahirinta na cewa Allah yana izgili da su haqiqatan, amma izgilin Allah izgili ne da ya sifantu da kamala da kyau da a kuma yabe shi, sabanin izgilin azzalimai da izgilin munafikai. Izgilin munafikai zalunci ne, izgilin munafikai sun ajiye, sun yi ma wanda bai cancanta a yi masa izgili ba. Menene ya cancanci a yi ma mumine izgili? Don me za su yi mumine izgili? Me suka yi na abin a yi musu izgili? To amma izgilin Allah fa, izgilin Allah adalci ne, cewa wanda ya yi mummuna a yi masa adalci, a yi masa sakamako da mummunar da ya yi, sannan kuma izginin Allah yana abin nan bayan cewa adalci ne an yi ma wanda ya dace ai masa izginin kuma wannan izginin hakikatan yana bayyana a nan duniya da kuma a lahira a nan duniya Allah ne musu izgili wato ya kyale su suka tsammanin cewa ai izginin da suke sun sha wannan abin da suke ba a gane su ba an yadda da su har ma abin da suke nema daga wajen mu'minan sun ba su in ƙuri'a ce an ba su ƙuri'a in taimako ne akan abin da suke so an ba su taimakon in yarda da su ne an yarda da su suna tsammanin sun sha ba a gane su ba to sai tukuna lokacin da Allah maɗaukakin sarki ya nufin ya tona musu asiri sai ya makkana mu'minai a kansu Allah ya tona musu asiri kowa ya gane a kwaye musu zani su tozarta a gaban kowa da kowa to kaga kamar yanda kaga wato da Allah ya kyale su da haka ai wannan izini ne Allah yake musu sun dauka sun sha to eh ku ji don abinda ake nufi da al-istihza abinda ake nufi da al-istihza shine as-sukhriya ka dauki abin ka dauki mutum ko abu da wasa in ka dauki abu da wasa da rashin wato jiddiya ka dauki abu da wasa da rashin muhimmanci ka dauki abu da wasa da rashin muhimmanci kamar yanda zaka kamar yanda mai zumbe yake yi idan ya ga idan an ga kamar yanda aka ce kafire suke yi ma mu'mine idan sun gamsu sai ai zumbe da su da baki ake gafa mutanen fa ga ahalin can fa to kaga wannan abin nan wato wasa ne da su da rashin daukan su kan cewa su abin da suke da suke to Allah madaukakin sarki kamar yanda suke yin wannan Allah ya ne musu haka ga su can fa munafikan ba suna tsammanin fa sun sha kamar haka ne wato mu'amalar Allah gare su shine kamar irin na izgin ne suna tsammanin sun sha to sai kuma lokacin da Allah zai tona musu asiri sai ya bayyana cewa ba su sha ba a lahira kuwa shi ma hakikatan zai zamanto za su taho tare da mu'minai kamar yadda Allah madaukakin sarki ke cewa yawma taral mu'minina wal mu'minat yas'a nuruhum bayna aydihim wa bi'aymanihim بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم يا عند مؤمنين ما زاد مؤمنين ما تزاد شيء كجرام مزوم تن أوسنا دع هالشيء سنجا عشان مؤمنين دون الله ما دوك كين سر كين أكذوا وجه جد السراب أكان وترجح النما الله ذي بام قوة هالشيء ورجل الإيمان كم عند الله ابن مسعود يجي أكون ده هالشيء في زمن تو كم مردوس أو أهود akwai kuma wanda hasken sa zai zamanto kawai kan wato dan yatsun sa sababa kawai za a haska masa kamar eight torch light ɗan kanwa gurgurdan aikin mutum gurgurdan hasken sa to yayin da munafikai suka ga wannan sai ce unzur su kuma daga sun zo hau sira sai a dauke musu haske sai su ce unzuruna ku dan saurara mana naqtabis min nurikum mu dan dosana daga hasken ku qilarji'u wara'akum ta ce to ku koma baya faltabisu na ku dan sano ku je ku nemo hasken a can baya sai su juya baya da gudu kamar zan je samu haske fa duriba bainahum bisu sai a sanya musu bango wanda bangon nan ba lahu babun batinuhu fihi arrahma wa zahiruhu min tibalil adab cikin sa rahama ne bayan sa kuma azaba ne bangon ya tsare su da mu'minai suna cikin azaba to kaga wannan an musu izgili kenan an ce ku je ku nemo haske suka dauka da gaske ake musu nan ku ba san Allah ya ne musu izgili bane sakayyar irin abin da suke to saboda haka izgilin da Allah yake musu hakikatan ne a duniya da lahira shi yasa waɗannan sifofi na Allah madaukakin sarki kamar Allahu yastahzi'u bihim sakhira Allahu minhum innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa makaru wa makara Allah innahum yakiduna kayda wa akidu kayda abubuwa ne da suke suna da janibin yabo suna da janibin tawaya in ka dangana shi ga wanda yake shi tawaya in ka dangana shi ga azzalimi to sifar ce ta tawaya amma in ka dangana wannan sifa ga Allah sifa ce ta kamala yanzu kaga Allah ya sifanta kadalika kidna li yusuf Allah yake mun yi ma annabi haka muka yi ma annabi yusuf kaidi domin ne domin ya tsira da shi da dan uwansa ya tsira da su daga kaidin da yan uwansa suka yi masa saboda yan uwansa sun masa kaidi matar Azizu ta yi masa kaidi matan Mitra sun hadu sun masa kaidi dukkanin su Allah ya ambaci kaidin su fa yakidu laka kaida inna shaytana lil insani aduwwun mubin innahu min kaidi kunna inna kaida kunna azim wa illa tasrif anni kaidahunna asbu ilayhin duk sun masa kaidi, to shi ma sai Allah ya masa sakayya akan kaidi. Kazalika kidna li Yusuf, to Allah yana yin kaidi, to amma kaidin Allah mai sifantuwa ne da sifar kamala. Shi yasa baka ishtiqaqin wato duk wata sifofin Allah akwai sifa ta kamala mutlaq, kamar al-izza, al-aziz, kamar kuma rafi'u darajat, as-sami' al-basir, al-hakam al-adl, waɗannan sifofi ne wanda suke mutlaqan kamala ce a cikin su. Ko da wani irin idafa, ko da wani irin dangana, ko da waka dangana wannan sifar, ka ba shi sifar yabo ne. To daga wannan sifa ake ishtiqaqin sunayen Allah tabaraka wa ta'ala. Shi yasa Allah yana da adalci aka ce masa al-adl, Allah yana da ilimi aka ce masa al-alim, Allah yana da ji aka ce masa as-sami'. To amma ba kowace sifa, amma nau'i na biyu na sifa shine sifar da take tana da kamala ta wata fuska, tana da kuma naqasa ta wata fuska. To irin wannan sifar ya halatta Allah, ana sifanta Allah da ita in Allah ya sifanta kansa da ita. To da haka da Allah yace yana istihza, yana musu wato yana musu yana musu istihza'i, Allah yana kaidi, Allah yana makaru ga wanda suke makirci. Kaga dukkanin su Allah bai fade su saki ba kaidi ba, ya kayyade su, ya kayyade istihza'in da yake da munafikai akan nasu istihza'in da suke, ya kayyade makircin da yake yi da waɗanda suke ma Allah makirci, ya kayyade kaidin da yake da waɗanda suke ma addinin musulunci kai. To irin waɗannan sifofi waɗanda suke idan aka dangana su zuwa ga Allah, to baka ce baka daukan suna na Allah daga wannan, kace Allah al-ka'id ko Allah al-mustahzi ko Allah al-makir ko makamancin wannan, ba a shiga cikin sunaye daga wannan. Kamar yadda ibn al-qayyim ya bayani a cikin madarijus salikin, ba a istiqaqin sunaye, amma waɗannan sifofi Allah ya sifanta da su haqiqatan kamar yadda Allah ya ambata a cikin Al-Qur'ani. Shi yasa Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah yake cewa maimakon a fassara shi cewa Allah ya nemi musu sakayyar izgilin su, Allah ya nemi musu izgili, amma izgilin da Allah madaukakin sarki yake musu izgili ne mai sifantuwa da sifar kamala, shine cewa izgili ne na adalci, cewa sun cancanci a yi musu sakayya da adalcin su, da izgilancin da suke sun cancanci a yi musu wannan sakayya, saboda Allah haka Allah madaukakin sarki ya musu sakayya. Allah yastahzi'u bihim, Allah ya nemi musu izgili, wa yamudduhum, yana kuma kyale su. Al-mad, asalin ma'anar mad shine az-ziyada, kari. Amaddakum, wato al-mad yana zuwa da ko madda ya muddu maddan, ko amadda yumiddu indadan, dukkan su da ma'anar ziyada. Amma in yazo da ma'anar al-mad as-sulasi, to yawanci a cikin sharri, yawanci wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayy, yan uwansu suna kara tusa su a cikin bata. To kaga da yake bata ne sai aka kawo shi da mad, kamar yanda anan wajen yace wa yamudduhum fi tughyani, saboda a cikin wato Allah yana kara musu bata a cikin tughyan din. Amma idan yazo da al-imdad da figar amadda, to ne yawanci a cikin al-khayr ne. Wa amdadnahum bi fakihatin wa lahmin mimma yashtahun, amaddakum bi an'amin wa bani wa jannatin wa uyun, kaga duk da yake a cikin alkhairi ne sai Allah ya ce amadda, wato ya kara muku a cikin alkhairi. To wannan Allah madaukakin sarki nan ya ce yana musu kari a cikin wato tughyan. At-tughyan shine mujawazatul had, isamatu ka wajen ketare iyaka, daga nan ne aka samu at-tagut, wanda yake wuce iyaka wajen saba ma Allah madaukakin sarki hayye da awar allanta. To at-tughyan wuce gona da iri da suke yi, Allah sai ya kyale su suke dade yi, wato Allah madaukakin sarki imhalin da yake musu shine ya kyale su su ci gaba da munafuncin su, suna tsammanin sun sha, ya ta kara musu ni'ima, suna tsammanin har su rinka cewa ai inda ba dan muna kai, inda ba dan inda abun nan da muke ba daidai bane, kada ba za mu ga samun biyan bukata ba, da yanzu a filin mu ya to ba san cewa wannan yana daga cikin makarun lara. Allah madaukakin sarki kamar yadda yake faɗa a cikin dangane da al'adarsa da alƙaryatu wanda su Allah ya jarabce su da, wato da tsanani da cuta, har sai tukuna a cikin suratul an'am da Allah madaukakin sarki yake cewa a فأخذناهم بغتة فقط أدابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين واتو الله ما أوكي كيس فلما نسوا ما ذكروا به يعني ده سكبر وأزن ده أكرنك يموتوا فتحنا عليهم أبواب كل شيء سيمو كبود يموتوا قبوكم كومي حتى إذا فرحوا بما أوتوا هالسيدة سكي فرنسكي سكرنك الفهري ده أبن ده أكبر أي إن ده بادن أتي أكن ديدي مكبا da irin wannan azzukin ba zai zo mana ba da irin wannan nasara ba za ta zo mana ba gashi sai abinda muka ga dama muke yi ko ba abinda yake faruwa saboda haka wannan dalili ne akan cewa akan daidai muke akadnahum babta laki sai mu kama su barada ba ta tsammani fa idahum mublisun sai zaman to masu sanya da ayyukan da suka aikata fa qufi adabirul qaumil ladina zalamu Allah sai ya ce sai aka yanke karshen waɗanda suke zalunci walhamdulillahi rabbil alamin dukan yabo ya tabbata ga Allah ubangijin talakai to wannan shine imhalullah shine imdad wato shi yasa kada mutum ya rudu ya rinka ganin yana saban Allah kuma ni'ima sai zuwa masa take yi to wannan alama ce ta istidraji wannan alama ce ta cewa Allah madaukakin sarki ya kyale shi ya masa sakin talala wato kai ta yawo a cikin abin nan ka hatta idza akhadahu lam yuflit inna Allah la yumli lidh-dhalim hatta idza akhadahu lam yuflit Allah yana yi ma azalimi shikka ya kyale shi har sai lokacin da ya kama shi ba zai tsira ba ya'mahum suna kai komo al'ama min amiha ya'mahu amahan fa huwa amihun wa amihun wato idan mutun ya zamanto ya makance a zuciyarsa yana ta taraddudi al-hayran wanda yake rudadde shi yasa ake cewa ake daga cikin sifar wato taguwa wanda take ta zamanto kan cewar ta abin nan ta imauci wato suna imauci suna kai komo zuciyarsu ta makance idan sun ga alkhairi ba za su dangana alkhairin nan ga Allah ba in sun ga sharri ba za su ce wannan hukuma ce daga Allah ba ko sa yi imani ko sa ko wannan ta sanya su su dauka kan cewa Allah madaukakin sarki ne musu bulalani dan su ji su koma su binciki kansu sai sai wannan abu ne wanda yake an saba dama au ba ne suna zuwa kamar yana daga cikin nau'in wannan kafircin na munafikai wanda su ma sun so wanda muke da su a wannan zamanin kaji idan lokacin da ake yin kusufu shams idan malamai sun shiga suna bayyana cewa aya ce daga cikin ayoyin Allah a ji tsoron Allah wannan abu ne wanda ya cancanci mu koma ga Allah domin kamar yanda Allah ya dauki hasken wata din nan ko ya dauki hasken rana haka Allah yake da ikon ya kawo mana sa'ar kiyama lokaci daya sai a ce sai ka ji wannan sa'a abu ba ma san a dinga kawo batun addini a yi ma mutane bayanin abinda science ya faɗa abinda yake faruwa shine idan rana da wata da duniya suka zama to a layi daya wannan abin yana faruwa kuma ana iya gano wannan ta lissafi wato kar a kawo zancen Allah kar a kawo tsoratarwa da Allah to wannan shine wanda ya zamanto wato yana kai komo a cikin bata in ma in aya ta zo ba zai gane ba ya samu makantar zuci al'ama makantar ido al'ama bilha a karshen da ita ce makantar zuci wanda ta fi tsanani fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fi sudur ba idanu ne suke makancewa ba zukata da suke cikin kiraza suke makancewa ulaika alladhina ishtaraw ad-dalalata bil huda Allah yace wadannan wadanda aka sifanta da wadannan sifa munafikai dinnan sune wadanda suka sayi bata da shari'a nan ma'anar sayayya anan wajen ba ana nufin sun bada imani sun karbi bata ba dan asali ba su da imani asalin ma'anar shari'a kenan ka biya farashi a baka abin da ka saya to su ba su da imani ballantana su bayar da shi su karbi kafirci abinda saboda haka ashira din anan wajen babinta da babin istibdal sun musanya imani da kafirci in suna tare da mu'minai su bayyana halin imani in sun koma cikin kafirai sai su bar wannan halin imani su koma halin kafirci to Allah yake fa ma rabihat tijaratuhum kasuwancin nan nasu bai yi riba ba wannan a bisa uslubin larabawa ne na dangana riba da hasara ga ita daga shi kasuwancin kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace masu hay rabihal bai'u rabihal bai'u suhay wato cinikin nan yayi riba ya suhay lokacin da yazo zai yi hijira aka ce ba zai fita ba sai ya tattara dukiyar ta gabaki daya bayan ya tattara dukiyar ta gabaki daya wanda yake shine sana'a ne makeri ne yana yin takubba da sauran da yazo zai tafi hijira sai suka ce masa sai dai anan Makka yazo yayi kudi dan haka ba zai bashi arzikin Makka ya fita da shi ba daga Makka sai dai ya ba su arzikin kare tattalin arzikin kasa sai tattara yake in dai dan tsir da imani ne gashi nan na ba ku to yana zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa rabbi hal bai'u suhayl wannan ciniki naka yayi riba ya suhayl wato uslubi ne larabawa yace shi kansa cinikin shine ya riba ba mai cinikin ba amma hakikatan mai yin ribar ai mai cinikin ne haka dalika mai faduwa mai yin cinikin ne ya fadi to Allah yace wannan ciniki ba fi riba ba a cikin wannan ciniki nasu an kamanta istik an kamanta wato musanyawar su ga imani da shari'a kamar wato yin tijara ne to abinda suka saya suka biya abinda suka saya abinda suka bayar domin har suka je suka sayi kafirci da shi wannan aiki ne cinikin da ainihin ya zamanto hasara wama kanu muhtadin ba su kasance shiryayyu ba fi ma fa'alu ai wato hanyar da suka bi da suka auna har suka je suka yi wannan cinikin wannan ba ta zamanto hanyar shiriya ba saboda haka kaga nan wajen ba wai ana cewa wama kanu muhtadin su ba akan shiriya suke ba ta imani tunda dama ai ba su da shi saboda haka waccan huda din ta farko تولاك الذين اشتروا الضلالة بالهدى ما يتجه هدى ان تتكى اتكين المهتدين با نن هدى ان فرقو تا ايماني چه وانن داما اصلا باسو دا ايتا تبيوكما دا اكا كوري موسى ايتا اكا چه بزمن تو ما وان دا تكى اكا شريا با اكا هدى انا نفو واتو شريا اكا سارن دا تكى بنين چه لكي تنانن دا تكى دا شاورة دا تكى اما شاورة تكى زونا تكى حدو تكى تكى چه برمو غا ابن دي كما to wannan shawarar ba su shirye zuwa ga tafarkin daidai ba tunda ta kai su zuwa ga hasara bas mathaluhum kamathalil ladhi istawqada nara Allah yace misalin su sifatuhum fi nifaqihim misalin su a cikin munafincin su kamathalil ladhi istawqada nara kaman misalin wanda ya kunna wuta ne fi zulumatin yana cikin duhu falamma adaa'at ma haula yayin da ta haskaka abin da yake kewaye da shi fa absara wastadfa ya samu haske sannan kuma ya samu dimi wa amina mimma yaqafuhu ya aminta daga abin da yake jin tsoro tunda da yana cikin duhu zahaba Allahu bi nurihim sai Allah ya tafi da hasken nasu ai afaahu Allah ya buce hasken wajumi abdamir mura'atan li ma'na alladhi yace abin da ya nan sai yace Allah sai ya tafi da hasken su bayan kuma nan ana cewa wanda ya kunna wuta dan ana maganar wato ma'ai misalin su kamar misalin waɗanda suka kunna wuta ne ko kuma wato misalin halin su kamar halin wanda ya kunna wuta ne to sai aka yi iltifati sai aka koma ga magana akan halin nasu ba halin shi wanda ya kunna wutar ba an soma da wato shi wanda ya kunna wutar kamar har an faɗa abinda an faɗi misalin domin mai kunna wuta adatan mutum ɗaya ne ai idan aka tsaya a waje aka yi zango adatan mutum ɗaya ne zai kokari ya kunna wuta sannan kowa sai ya zo ya dosa daga wutarsa ba mutane ne za su haɗu kowa yana kunna tasa wutar ba to shi mai kunna wuta ɗin nan wanda har mutane za su amfana bayan ya kunna an gani an ga haske an samu dimi an aminta to sai kawai Allah ya tafi da hasken sai aka koma kuma bayanin halin munafiki yaya halin waɗannan zai kasance da suna cikin tsoro da rashin aminci sai suka samu haske suna samun hasken sun dauka sun aminta sai Allah ya tafi da hasken su wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun kuma ya kale su a cikin dufai la yubsirun ba sa gani ba a fada me ba sa gani ba ai ba sa gani komai ba abinda suke gani wannan bayani ne na halin zuciyar su wato wannan misalin da Allah madaukakin sarki ya bayar na halin munafikai hali ne na munafikai ɗan ajin farko المنافقون الخلص تاتتم منافقين وندما زم الله صلى الله عليه وسلم يكي تشوا ثلاث من كن فيه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه خصلة منها كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعه إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أؤتمن خالص idan yayi zance wato Allah ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace abubuwa guda uku duk wanda suka taru a cikin sa to wannan shine takeccen munafiki ya zamanto munafiki tacecce wanda ya hada dukkan wato kusuroi dukkan wato rassa na munafinci wanda kuma ya samu guda ɗaya daga ciki yana da wato alama ɗaya daga cikin alamun munafinci har sai ya batta yace na farko in yayi magana ya ƙarya in yayi alƙawari ya ƙarya in aka amince masa ya haƙinci to wannan misalin da aka bayar shine misalin almunafiqun alkhullas masu wato munafikai na farko wanda su asali a ainihin magana kafirai ne wato sun yi imani da imanin ya fita daga zuciyarsu dama sun yi imanin ne dan su bayyana a zuci suna yin imanin kuma imanin ya fita daga wato wannan hasken shine kamar hasken imani ya shiga zuciyarsu sannan kuma sai Allah ya dauke shi da shakka da dama can ƙarya suke a cikin imanin nasu saboda haka sai suka koma da imanin ya haskaka musu hanya ya haskaka musu sun samu aminci to amma munafincin da yake yayi kaka gida a cikin zuciyarsu sai Allah ya tafi da wannan hasken sai suka zama sun koma cikin duhunsu to wannan shine wanda yake munafiki khalisi wanda babu sauran haske a cikin zuciyarsa kullun a cikin wannan duhun yake Allah ya bashi a cikin az-zulumat az-zulumat nan zul wato dubbai shine kishiyar shari'a duk adama Allah haka Allah madaukakin sarki yake kawo ma wa wala zulumat wala nur kafir az-zulumat anan waje shine kafirci mun dubban da munafikai suke ciki a cikin nan surar an ambaci duhun kafirci na farko sun ce amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin na biyu duhun wato al-khida yaudara Allah da istihza'i da Allah da mu'minai sannan na uku adina duhun barna a bayan kasa duk sun hada su a cikin zukatansu wayannan munafikai wanda suke munafikai al-kullas kenan wannan shine munafiki misalin su Allah yace summun bukmun umyun fahum la yarji'un su wadannan munafikai summun jam'un asam wato wadanda wato kurame ne ba ka jin gaskiya saboda haka in an yi wa'azi kaga mutane suna kuka amma su wa'azin sai su rinka mamaki ayyukum zaqatu hadhihi imana waye daga cikin ku ya samu ƙarin imani a cikin wannan wa'azi waye daga cikin ku aga ana al'abin nan ana karatun alqur'ani mutane suna kuka suka zuce su take kashi to wannan alama ce ta nisantar zuciya daga Allah saboda in an fada ayoyin Allah din Allah ya riga ya toshe zukatansu zuwa wato kunnuwan nasu ba ta ji bukmun kuma su bebaye ne al-abkam shine wanda yake faqidul kalam wa faqidul fahm baya zance ko bashi da fahimta dan ka san akwai bebe wanda yake yana da fahimta amma magana ce ba zai iya yi ba to wannan shine al-ahraf kenan amma al-abkam shi ya taso da makyan wato bai taba samun fahimta ba gashi bashi da bakin kuma saboda haka me zai ba irin maganar nan ta bebaye ma bai iya ba saboda shi bashi da fahimta aslan to su haka suke dangane da gaskiya ba su gane ta ba ko ba za su iya bayanin ta ba umyun makati ne gabarin ganin gaskiya ba sa ganinta abinda mutane mumine za su gani kuruku da zai sa su ji tsoron Allah su hannu daga hannun Allah su ba sa ganin wannan hadarin da mumine suke gani na tsoron abinda zai zo bayan mutuwa da azabar kabari da suke gani da idansu na basira su waɗannan ba sa gani fahum la yarji'un dan haka ba sa komawa a cikin wannan akwai misali shi ma al-amsal suna da muhimmanci a cikin al-qur'ani kamar yadda shekul islam yace al-amsal wato misalai da Allah yake bugawa Allah yana muhimmancin su Allah yace tilka al-amsalu nadribuha lin-nas wa ma yaqiluha illa al-alimun Allah yace waɗannan misalai ne da Allah yake kawo su ga mutane amma ba mai hankaltar su sai masu ilimi misalai na al-qur'ani su ne mabudin wato samun fahimtar ayoyi daga cikin al-qur'ani kuma ilimi na al-qur'ani shine zai bude maka basira na wato gano misalan al-qur'ani da aiki da al-qur'ani din shine zai bude maka basira ya kara maka imani ka fahimci irin misalai da Allah madaukakin sarki yake kawo a cikin al-qur'ani waɗansu misalan Allah yana bayyana su kamar yadda yake cewa masaluhum ka masalil ladhi istawqada nara amma waɗansu misalan Allah madaukakin sarki ba sai ya kawo lafazin masal ba yanzu kamar wannan summun bukmun umyun shi ma wannan masal wato ka misalta ka dauki kai tunani ka gani kaje ka dauki mutum kaje ka sanya shi a wani waje kamar ya tashi daga bacci kawai sai a sanya shi a wani waje sararin wato hamada, kuma yana farkawa ya tashi ya ji baya ji baya gani, ba shi da bakin da zai tambaya a nuna masa hanya sai za a iya koma inda yake. To wannan shine halin munafiki, kamar wannan ne wanda ya yarda ya sake shakka ta shiga cikin imaninsa har ya rasa imani ya zama munafiki. Wannan shine halin sa. Wannan shi ma misali ne na almunafiq, wato munafikai al-khullas aw ka tayyibin min as-sama. Misali na biyu wannan aw din nan litan wuya wanda yake shine a wannan shine bisa sahihi. Waɗansu malamai sun ce wannan ma wani misali ne, wato halin munafikai suna da halaye. Akwai halin da suke cikin munafinci khalisi, akwai kuma hali da za su zamanto akwai dan haske hasken imani da haske hasken da kuma duhun kafirci. Waɗansu ma suka ce to a nan wajen sai ya zamanto aukun da ma'anar wau ne, kamar yadda yake a cikin larabci suna kawo wannan au ta zo da ma'anar wau, nalal khilafata au kanat lahu qadara kama ata rabbahu Musa ala qadari, nalal khilafata wa kanat lahu qadara, ya samu khilafa kuma ta zamanto alqada wato qaddara ce ta Allah madaukakin sarki. To amma anan a bisa sahihin magana kamar yadda da yawa daga cikin malaman tafsiri suka rinjayar, wannan wani misali ne na wani ajin na munafikai, su ne aji na biyu. Munafikan da suke da wato waɗansu masu annifaqul amali, munafinci na aiki. Misalin su Allah madaukakin sarki yace ka sayyidi, wato kamar mamakon ruwa ne, ai ka asabi matsarin kamar mutanen da suke cikin mamakon ruwa, wa asluhu sayyidin min saba yasubu ay yanzil, asalin ma'anar as-sayyid wato ishtikakin sa daga kwarara ne daga sama, min as-sama daga sama, wato ruwa mamakon ruwa da yazo daga sama. As-sama shine duk abin da yake sama da kai kuma ya rufe ka, yasa ake ce ma rufi soro ake ce masa as-sama as-saqa. Asalin me yasa aka kira sama sama, saboda ta rufe mu sama tar bayan kawai tana sama da mu kuma ta lullube mu. Allah yake misalin su kamar wato ruwa ne da yazo daga sama, fihi zulumatun, a cikin sa akwai dubbai, wa ra'dun, da qarar aradu, wa barqun, da walqiya, yaj'aluna asabi'ahum, wadanda suke cikin wannan ruwa wanda wannan ruwa ya farara akan su, suna sanya yatsun su, ay anamilahum fi adanihim, wato a cikin kunnuwan su, min as-sawa'iq, saboda wato shiddati sautin ra'd, saboda tsananin sautin aradu, li alla yasma'uha, dan kar su ji, hadara al-maut, saboda tsoron mutuwa, wallahu muhitun bil kafirin, Allah mai kewayewa ne da kafirai, ai wato Allah madaukakin sarki zai halaka su. Imam Suyuti yace kadhalika haula idha nazala al-Qur'an fihi dhikru al-kufr al-mushabbah bil-dhulumat, idan aka saukar da al-Qur'ani a cikin al-Qur'ani akwai ambaton kafirci wanda aka manta shi da wato dubbai, wal wa'id alayhi al-mushabbah bil-ra'd, da kuma narkon azaba akan kafirci din wanda aka shabba aka kamanta shi da wato sautin walqiya da wato sautin aradu, wal hujaj al-bay wal hujaj al-bayna al-mushabbahah bil-barq, da kuma hujjoji mabayyana da aka kamanta su da walqiya, yasudduna adhanahum, sai su toshe kunnuwansu, li Allah yasma'uhu, dan ma kasu saurare shi, fa yamilu ila al-iman, dan su karkata har su karkata zuwa ga imani, wa tarki dinihim, kuma su bar addininsu, wa huwa indahum al-maut, wannan fa wajen su shine mutuwa. Wato wajen tashbihin, wato kamar hali yayin da ake ruwa ne, da ake yin ruwa a cikin ruwan nan yayin da yake kwarara akwai dufai, ana cikin halin duhu, wannan shine wato irin kafircin da suke ciki da shakku da suke ciki, wara'adun, kuma ga walqiya, ga aradu, shine wato abubuwan da ke cikin Alkur'ani na kwankwasa kai da yake tayar da hankali, sannan kuma ga walqiya shine kamar hujjoji bayyanannu, suna ganin wannan amma ba sa so su ci. Sheikh Aminu Shinti yake cewa az-zulumat din nan shine abin da ke cikin Alkur'ani wanda zai sanya musu fitina, kamar yadda Allah madaukakin sarki yake cewa wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta 'alayha illa lina'lama allazi illa lina'lama man yu'minu bil ila illa lina'lama man yattabi'u ar-rasul mimman yanqalibu 'ala 'aqibihi. Allah yake cewa ba mu sanya qiblar da take akai ba, illa domin mu san wane ne wanda yake bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da wanda zai juya baya, wanda idan an canza al-qiblar sai ce wannan alama ce na cewa addinin nan rawrawa ake yi, ba magana ne kake yau ana wannan gobe ana wancan. To akwai a cikin al-Qur'ani kamar yadda Allah madaukakin sarki yake cewa wa ma ja'alna ru'yan lati arainaka illa fitnatan lin-nas, wa ma ja'alna ru'yan lati arainaka illa fitnatan lin-nas wa shajaratal mal'unata fil Qur'an. Daren Isra'i ai fitna ne. To ai akwai ayoyi na Allah wanda Allah yake kawo dan jarabawa, kamar yadda Allah ya saukar da alaiha 19, to Allah ya ce wa ma ja'alna iddatahum illa fitnatan lil ladina kafaru, ba mu sanya adadin 18 din ba sai dan ya zama to fitna. To wannan shine az-zulumat, abin da ke cikin Al-Qur'ani wanda zai kawo ma wanda ba shi da imani shubuhat, ya kawo masa rikici. To amma kuma a cikin sa din akwai wato karar arazu, shine abin da yake tsorata zukata, kamar yadda Jubair ibn Mut'im bayan ya musulunta yake cewa, yace da yaji ayar da yaji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana karanta am khuliqu min ghairi shay'in am humul khaliqun am khalaqus samawati wal arda bal la yuqinun an indahum khaza'in rabbika am humul musaytirun, yake sai yaji wani irin razana da bai taba jin irin ta ba a rayuwarsa. Haka zalika da watar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yazo yana karanta ma ba Rabi'a ibn Amir Kajirin ne yana karanta masa farkon sura farkon Hamim adinnan suratul sajda Hamim sajda, yake ce mata da yaji ana da yaji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace fa in a'radu fa qul anzartukum sa'iqatan mithla sa'iqati 'adin wa thamud, sai ya fasa mata magiya yake ina hada ka da Allah da zumunci, kai shiru da wannan tilawa saboda me ragani ya shiga cikin zuciyarsa da wannan wato abin da ke kwankwasar zukata a cikin Al-Qur'ani. Al-Qur'ani yana da wannan sifar, kuma ko hatta kafirai suna jin wannan sifar ta Al-Qur'ani, musamman wanda yake jin larabci idan yaji yanda ake magana a cikin da Al-Qur'ani din, haka wannan sifar ta Al-Qur'ani. Wato Al-Qur'ani ya sifantu da sifar ban tsoro, maganganu da ban tsoro, sannan kuma ga hujjoji mabayyana. To munafikai waɗanda suke da wannan ba sa so su ji Al-Qur'ani, ba sa so su ji wa'azi. Allah ya ci gaba da sifanta wannan misali nasu da cewa yakadul barqu yahtafu absarahu, wato walƙiyar nan ta kusata ta fauce idanunsu da gaggawa ya zamanto ba ta gani. Kullama adaa lahum mashawfihi, ko yaushe aka haskaka musu mashawfihi sai su tafi a cikin hasken. Wa idza ablama alaihim, idan aka kuma dauke duhu, idan kuma wato aka dauke hasken aka sanya duhu akan su, qamu sai su tsaya. Tamthilu lil'ifaj ma fil qur'ani min al-hujaj qulubahum wa tasdiqihim lima sami'u fihi mimma yuhibbuna wa wuqufihim amma yakrahun, wannan misali ne na wato razani da suke samu da kan abin da ke cikin Al-Qur'ani na hujjoji, yanda yake razana a zukatansu da kuma gaskatawa ga abin da suka ji na abin da suke so, abin da kuma suke ki sai su tsaya. Idan sun ji abin da yake zai nuna akwai bishara a ciki, sai ai muna cikin mu'mini, in kuma suka ji ana kankosar halin munafuncinsu sai su kishi. Wannan shi yasa waɗansu malamai suka ce wannan misali ne na wanda yake da sauran imani, idan ya ji abin da ya masa daidai na Al-Qur'ani sai ce ai Al-Qur'anin na ai Al-Qur'ani ai Al-Qur'ani ma an ce a zauna lafiya, ai an ce kaza ai an ce kaza, in ana musu magana ai jihadi kenan, ba sa so a ce ai jihadi, ai Al-Qur'ani ma ya ce a zauna lafiya, an ce wa in ja lahu lisalmi, ai an faɗa har ta rinka kawo wannan. To wannan wato abin nan shine abin kullama aba Allahu mashawfi, kun dan gani wannan ya tare da su sai su tafi a cikin sa, kamar yadda Allah madaukakin sarki yake cewa dangane da halin su, wa idza du'u ila Allahi wa rasuli yahkumu bainahum idza fariqun minhum mu'ridun wa in yakul lahum alhaq ya'tu ilayhi mudhimin, dan haƙin nasu sai su to suna masu mika wuya gare shi, ai Al-Qur'ani ma yake kaza, ki ta kawo hujja. Amma idan kuma yazo da abinda ba sa so sai su kauce. To wannan shine misalin mai munafinci na aiki. To wanda yake yana da wataran da imani, wataran babu imani, to wannan ana jin tsoron abinda ya galaba a kansa ya zama to ya karkata gare shi. Shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadithin an rawaito ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, amma as-sahih bai inganta ba, magana Hudhaifa ce wani daga cikin masu riwaya mara ƙarfi ya kuskure ya dangana ta ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Amma magana Hudzaifa ce, yake cewa al-qulub al-qulubu arba'a, zukata guda hudu. Akwai al-qalb al-ajrak fihi mithlu misbahun fihi mithlu sirajin yuzhi sirajun yuzhi. Akwai zuciya wacce ke shahira bayanta bayanta kalkal yake, ba abin da ya rufe ta kamar yadda shagirar fuska take. An san shagiri ai ko ba shi da wani, ba shi da saje, ba shi da gashi, kalkal za ga fuskar. Tas kamar yadda mutane kamar masu saba sunayen da suke yace Hudzaifa yace a cikin zuciyar akwai fitila tana haskakawa. Ce zuciya ta biyu ita ce wadda aka sanya ta a cikin murfi aka daure ta. Zuciya ta uku kamar kofi ce ka juya ta, ka juya kofin saman sai dawo kasarsa. Zuciya ta hudu karkatatta. Hudzaifa yace ta farko zuciya din nan shagira ita ce zuciyar mumini. Wannan fitilar da ke ciki shine hasken imaninsa da yake haskaka masa. Ita ce kuma Allah ya bada misalin ta, masalun nurihi ka mishkati fiha misbah. Zuciyar kafiri ita ce wato alqalbul ladhi fil ghilaf marbutun ala ghilafi, wanda ke cikin wanda aka sanya ta a cikin rufi aka daure rufin ta. Mu zuciyar kafiri kenan, ba ta alheri baya shiga cikin zuciyar kokar. Alqalbul manqus shine ta almunafiqul khalis, munafiki tataccen munafiki. Arafa thumma ankar, ya san gaskiya sannan yayi watsi da ita, yayi jayayya, yayi imani sannan ya kafirta. Dalika da annahu amanu thumma kafaru. Alqalbul musaffa, karkatatta kuwa ita ce zuciyar munafikin da yake da imani da munafunci a cikin zuciyarsa. Yace abinda ke cikin misalin imani a cikin zuciyarsa kamar misalin wato shuka ce, ya mudduhul ma'u tayyib, ko yaushe ya samu karin ruwa kyakkyawa ruwan dadi sai shuka ta ƙara yabanya, ta ƙara tsawo. Misalin munafincin da ke cikin zuciyarsa misalin gyambo ne, ko yaushe aka samu ruwan ciwo sai ta ƙara wato ɓata gyamban, shine misalin munafincin da ke cikin zuciya. To kowanne ya yi rinjaye akan dan uwansa sai ya zamanto shine sifar zuciyar tabbatatta. Wannan shine misalin mutane muminai din nan masu wannan zuciya. Akwai waɗanda suke sun samu zuciyar sun kai wato matuƙa, su ne as-sabiqun al-awwal, su ne as-sabiqun. Sannan a cikin su kuma akwai ashabul yamin, kamar yadda Allah ya sifanta su a cikin al-waqi'a. Waɗanda suke kuma kafirai su, akwai waɗanda suke su ne shuwagabanni a cikin kafircin. Wa minan nasi man yujadilu fillahi bi ghairi ilm wa yattabi'u kulla shaytanin marid. Wannan shine mai din kenan. Wa minan nasi man yujadilu fillahi bi ghairi ilmin wala hudan wala kitabin munir. Na biyu kenan shi kuma wanda yake shi kawai mun ga ana yi saboda haka muke, ba shi da hujja. Shi kuma na farko shine mai yin mujadala, yana ganin yana da ilimi dan ya fitar da waɗansu bayan ba akan komai yake ba. Kashi biyu ne na kafirai, akwai waɗanda suke kamar kafirai waɗanda suke jagora akan kafirci, sune wanda Allah ya bada misalin su kamar misalin mai yawo a cikin kawalwayniya. Walladina kafaru wa amaluhum kasaradin biqi'a yahsabuhu adh-dhama'an ma'a hatta idha ja'ahu lam yajidhu shay'an wajada Allah 'indahu fawfahu hisaba. Wadannan kafirai sune suke tsammanin suna kan wani abu har suna kiran mutane zuwa gare shi, har sai sun mutu sai su gane ashe duk wato abin nan a kan shirme suke, ba akan komai suke ba. Su gane cewa gashi nan Allah ya rusuka samu, kamar mai tafiya a cikin daji ka ga ruwa kawalweniya, ka dauka ruwa ne, kana mai tsananin kishi ka dauka wani abu ne, ka tafi kana ta hankolo kana so ka kai wajen, kana zuwa sai ga ba ruwan bane, sai ka gare abinda Allah yake gaya maka din ne nan zaka same shi. Na biyu kuma sune waɗanda suke a cikin dufai, aw ka zulmatin fi bahril lujji, su kuma wannan sune mabiya, suna cikin dufai iri-iri, ba ka gane gaskiya saboda su sun zamanto sun ga abinda ake yi suka ne. To munafikai su ma sune guda biyu da misalin su ya zo a cikin Alkur'ani. Akwai munafikai khullas, sune wanda suke su aslan ba su imani ba, sannan kuma munafikai wanda suke munafincin su na aiki ne, wanda daga cikin abubuwan da suke kawo waɗannan wannan munafincin shine abubuwan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a wannan hadisin guda uku, a wa hadisin Abu Hurairah kuma aka ƙara na hudu, wa idza khasama fajar, idan yayi rigima da mutane to domin ya to sai ya wuce iyaka akan ƙarya. In kaga yana rigima, ana rigima da shi to akan ƙarya yake, ba akan gaskiya ba, baya rigima akan gaskiya, sai dai rigima akan ƙarya. To wanda yake da irin waɗannan sifofi, to idan ya tattara su bai tuba daga gare su ba, to wannan zai zamanto tataccen munafiki, da wannan zai iya kai shi zuwa ga ainihin wancan munafincin wanda yake mai warware imani wal iyad billah. Wannan shine ƙarshen bayanin kashe-kashen mutane. Akwai kashi na hudu wanda shi kuma sai bayan ayoyi masu yawa za su zo, wanda sun yana da muhimmanci a wannan sura saboda muhimmancin su a zamanin musulunci, wato a farkon musulunci da a ƙarshen musulunci sune Yahudawa. Su kuma a cikin bayan an yi istidradi sannan za a koma zuwa ga bayanin su, saboda su nau'i ne keɓantacce na kafirai da ake buƙatar a san bayanin su, saboda kasancewar su tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin mujtama'ul madani na farko, kuma za su kasance tare da al'umma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har zuwa ƙarshe, har zuwa Allah madaukakin sarki ya dade na dade ta. Allah madaukakin sarki ya ba mu abinda muka faɗa daidai, Allah madaukakin sarki ya ba mu ladan sa, ya ba mu ikon aiki da shi, abinda muka faɗa na kuskure Allah madaukakin sarki ya yafe mana. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة
والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. Wannan yana tambaya ko ya dace a sa karatun alqur'ani ya zama ringi na waya. Ta ganin an yi ta tambaya akan wannan ko malamai sun yi ta bayani. Kwanaki ma na ga malaman India har sun yi wata fatawa akai, ta cewa suka yi fatawar cewa bai halatta ba. Da cikin dalilan da suka kawo shine cewa alqur'ani ba a yi shi don haka ba, alqur'ani an yi shi don a karanta shi ko don a saurare shi, amma wannan idan ka sanya shi don ya fadakar da kai, kuma fadakarwar da yana cikin fadakarwa watakila ka yanke a cikin tsakiyar aya, ko kuma ya zamanto kan cewar ka shiga da shi banɗaki ya zamanto an karanta shi a ciki, wanda abin nan duk da yake akwai khilaf a cikin maganganun malamai, amma as-sahih shine cewa wajen da ake qada'ul haja ba waje ne da za a ambaci Allah tabaraka wa ta'ala ba, saboda yanda aka ruwaito manzon a cikin riwayoyin da yake sun inganta an yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sallama bai ansa ba, saboda ya kasance yana qada'ul haja kamar yanda ya zo a hadisin Hudayfa. Saboda waɗannan kamata yayin mutum ya girmama littafin Allah tabaraka wa ta'ala, alqur'anin nan yana daga cikin alamomin addinin Allah da ya wajaba a girmama shi, saboda haka daga cikin girmama duk kuma mutum abinda yayi domin ya girmama alqur'ani din wannan yana daga cikin takwas zuci, dan haka idan mutum ya bar sanya alqur'ani a cikin waya dan yana ganin yin haka girmama alqur'ani ne, to wannan Allah madaukakin sarki zai bashi lada akan girmama alqur'ani. duk da yake waɗansu suna ganin babu laifi a kai, amma abinda ni hankali na yi kwanciya gare shi bisa maganganun waɗansu malamai da na ji, wani daga ciki ana ga hadda Sheikh Salih Al-Fauzan wanda ke ɗaya daga cikin malaman manya-manyan malaman Saudiya ne masu fatawa, suke fatawa a kai shi ne rashin halacci. Na'am. A kiran sallah shi wannan ahwan, amma ni illan wato sanya ambaton Allah a ciki shine yanda mutum shiga da shi cikin banɗaki, shiga da shi cikin banɗaki ya zamanto ambaci Allah a ciki, inda baka da ikon lokacin da za a ki maka waya, sai dai zaka kashe, in zaka shiga banɗaki kuma ba zaka shiga da ita banɗaki ba. Eh, wannan dan ka sa shi a cikin Al-Qur'ani wanda yake zaka iya karanta shi babu laifi, tunda abu ne wanda yake abin nan sai ka kunna shi, ba abu ne wanda yake zaka ce Al-Qur'ani ne ba wanda yake zaka bude shi ballantan a ce ka wulakanta shi, abu ne wanda yake signal ke ta lantarki, sai ka kunna shi sannan zai bayyana, yayin da ya bayyana yana da wannan alfarmar ta ka kiyaye wannan rubutun da ya bayyana na Al-Qur'ani. Amma yayin da ya zamanto kan cewa ba a cikin abin din Al-Qur'anin yake ba, wannan signal din babu ita, saboda haka zai dauki wannan hukunci, mutum da hukunci na juya tare da illar sa ne. Bari mu karasa wa'innan tambayoyin. Wai idan mutum yayi sha'awa har mani ya fito, azumin sa ya kare, idan sha'awa ce wadda yake ta kallo ko ta tunani har ya zamanto cewar azumin sa yemani wannan azumin sa bai kare bai ci gaba da azumin sa, amma idan sha'awa ce wanda yake har yayi istinna'i, wato yayi wani mu'alaja da hannunsa wanda yake baya yana da abin nan bai halatta ba, tunda yana daga cikin ittida'a, yana daga cikin ta'adda, idan mutun yayi da wata mu'alaja wato da shafe-shafe da taba abin nan da taba iyalin sa ko makamancin wannan, har ya zamanto kan cewa mani din ya fito, to wannan azumin sa ya kare a wajen wajabta kafara akan sa, kuma akwai sabani a cikin malamai as-sahih babu kafara akan sa in na Ramadan ne kenan. Amma zai rama wannan in na Ramadan ne babu kafara, amma zai rama, amma in ba na Ramadan bane na sunna to zai koma akan khilaf akan wanda ya kare azumin sunna da gangan azumin tasawwi, wajibi ne rama ko ba wajibi ne rama ba, as-sahih ba wajibi ne rama ba, tunda kamar yanda yazo a hadithin Hafsa da Aisha al-mutatawwi amiru nafsi, duk da yake hadithin bai inganta ba marfu'an, amma ya inganta daga maganar Hafsa da Aisha radiyallahu anhuma, wannan yana cewa duk lokacin da yayi alwala sai ya rinka jin wani abu daga cikin duburarsa kamar tusa tana fitowa, hankalinsa baya kwanciya har sai ya saki ta, ko abin nan wato yana da yawan ko ya rinka jin motsi a cikin cikinsa, to menene hukuncin sa? Wannan yana daga cikin wasan da shaytan yakan yi da bayin Allah, kuma maganin shaytan, maganin waswasi ka kauda kai daga kare shi, ka dauke kanka, shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da aka tambaye shi, idan ɗayan ku ya ji wani abu ya fito daga cikinsa, fa ashkala alaihi kharaja minhu shay'un aw la, ya zamanto ya abin ya daure masa kai, wani abu ya fito ko bai fito ba, fala yansarif hatta yasma'a sautan aw yajida riha, to kada ya fita daga cikin masallaci ko daga cikin sallah har sai ya ji sautin fitar iskar ko kuma ya ji wari. Shi yasa ne malamai ka dauki wannan ka'idar da malamai suka sanya daga wannan hadith din, al yaqin la yuzalu bishakk, in kana da yaqini to baka kawar da wannan yaqinin da shakka, yaqinin ka shine cewa kai alwala, to ba za ka tashi daga wannan yaqinin ba sai da tabbas cewa ka san alwalar ka ta kai, amma zato da tunani da shakka ba ta karya alwala. Wannan shine sahihin magana sabanin madhabarmu, madhabar Imam Malik, da ake cewa shakka a cikin alwala tana warware ta, wataƙila wannan shine yake sanya tunani tsayawa akan wannan fahimtar, shine zai bude ma mutum shaydan ya rinka wasa da shi, ya sa masa ya zamanto akwai wanda zaka ga kafin ya sallah sai ya alwala sa wajen biyar ko sau goma, to shaydan yana haka ne, dan ya sanya kaka kosa kace kai abun ma ya abun wahala ta isa, sai ka daina sallah, sai ka daina sallah, to abin da yake so kenan. Dan haka kai magani, kuma wannan yana daga cikin cuta ta kwakwalwa wanda ko yanzu likitocin hankali suna kiransa, suna ce masa obsessive syndrome, wato wanda yake da irin wannan cutar kamar 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 mace ce sai ta wanke akwai mata mace ta da irin wannan wai kwanan abinci sai ta wanke shi sau 10 sai ta gama wanki sai ta ce ai ko ta ga kamar tsaka ta zo ta hau kan kwanan sai ta sake wankewa sai ai kamar ta gama ta ga wani bera ya fito ya zo ya taba kwanan nan sai ta sake wanke haka zaki sai to shi dan ne daga wannan sai ya zama cuta ta hankali sai ga mutum in bai wasa ba sai samu tabin hankali shi sa maganin sa kai watsi da shi in kai watsi da shi daga cikin zuciyarka wannan yana tambayar fassarar alladhi jama'a malan wa addada wanda ya tara dukiya kuma ya kididdiga a dukiyar tasa zamu zo aya cikin tafsirin in Allah ya kai mu subhanak allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk da Allah yan uwa akwai wadansu masu kishin al'umma masu sanin ciwon kan al'umma sun yi tambihi kan da Allah a tashi tsaye akan addu'a saboda abin nan tsayawar ruwa damuna din ta dan tsagaita don haka a maida hankali wajen roƙon Allah tabaraka wa ta'ala musamman a majalisul ilm da abin nan bayan salloli da kuma lokacin da Allah madaukakin sarki yake karban addu'a yan uwa masu azumi kan kuma ta in kun zo shan ruwa lokacin azumin ku Allah yana karban addu'a bainal adhani wal iqama Allah yana karban addu'a ai addu'a ga al'umma dan Allah madaukakin sarki ya bamu damuna mai albarka ya tsare mu da fari ya bamu shayarwa mai albarka subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk wa sallallahu ala muhammadin wa ali muhammad